بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قبل كراتمنا لتاتي حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وعند دكتور سعيد بن علي بن وعف القطاني واللقاء الشكرة جودة كقباتا منفارة كرانت وانا لتاتي أرمني ربي سكيدة فوقت الربي sannan muka dakata saboda azumi, muka ce daga baza mu ci gaba, kuma ubangiji ta'ala bai kaddara a ci gaban ba sai daidai wannan lokacin. Lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, da da'in da yanzu duk na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Mun fassara addu'o'in da suke bayani tun daga tashin bacci na mutum da abubuwan da ya kamata yi a yininsa gaba ɗaya da abun da zai yi har zuwa lokacin kwanciyarsa bacci, wato tun daga farkawa wacce addu'a za ka yi, sannan da shiga banɗakinka da alwala da sallarka da addu'o'i da ake yi bayan sallah, da wasu abubuwa da za su kake yin su na yau da kullum a yininka, da addu'ar bacci, da in ka tashi cikin dare ya za ka yi, ko in ka firgita wata irin addu'a za ka yi, da kuma in kai mummunan mafarki a cikin baccinka wani irin zikiri za ka yi, ko wani matakai za ka ɗauka, wanda shi ne karatunmu na ƙarshe. Ka yi bacci har ka yi mafarki, da kuma tun daga tashi aka fara. Wace idan mutum ya yi mafarki mummuna marar kyau, to abin da ya kamata ya yi shi ne farko kar ya gaya wa kowa, sannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin shaitan, sannan kuma ya nemi tsari daga sharrin abun da ya gani inna mummunan mafarkin, kada wannan abun ya same shi. Kuma ya haka har sau uku, sannan ya yi tofi a ɓangaren hagun ɗinsa sau uku, sannan kuma ya juya daga ɓangaren da ya kwanta ɗin ya koma wani ɓangare, in ta dama ne ya koma hagu, in hagu ne ya koma dama. Sannan idan yana abin nan an so kuma ya tashi ya kama sallah, idan lokacin qiyamul layl sai ya yi. Yanzu za mu tashi du'a'u qunutil witr, wato addu'an alqanut na witiri. Idan an yi sallan witiri ana yin alqanut, to yaya addu'ar take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Kuma ya kawo mana addu'o'i guda uku kafin mu tafi kuma wata addu'ar daban. Addu'a ta farko, Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adayta tabaraka rabbana wa ta'ala. Wannan addu'an ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ana yin ta addu'an al-qanut. Kuma an samu hadisin daga al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatin aquluhunna fi qunut al-witr, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya min wasu kalmomi wanda zan dinga faɗan su a lokacin da nake al-qanut na witri, witrin Ramadan ko wani witrin daban. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i, da kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. To abin da ya koya masa su ne waɗannan addu'o'i, Allahumma hdini fi man hadaita. Bari mu fassara addu'a. Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shirya, wato bayinka da ka zaɓa za ka shiryar da su a nan duniya, Allah ka sa ina daga cikinsu. Wannan kuma shi ne abin da mutum yake roƙo kullum in ya karanta Fatiha, yana cewa ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da ni tafarki wanda yake madaidaici. Idan mutum yana kan shiriya ɗin, ma'anar addu'an Allah ka ƙara mini shiriya, اللهم اهدني في من هديت يا الله كقارا مني شريعة كن ودن دا كقارا وشريعة كما رينا أفاتيا إن كتي إهدنا الصراط المستقيم كان نفين الله يقارا مك شريعة ثم كان أنا أكن تفرك من زم الله صلى الله عليه وسلم وسمع لمن سكتي أبن لأك نفي دا اللهم اهدني في من هديت الله كشريعة دني تارد ودن دا كشريعة معنى كتاشيني تارد باين الله ودن دا سكي شريعة kamar yadda Fatiha take cewa ihdina surat al-mustaqim surat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladhdallin wato ka shiryar da ni idan ina cikin jama'a wadanda kai wa ni'ima ka shiryar da su ne annabawa da mala'ika da shahidai da mutanen kirki da siddiqai kamar yadda ubangiji ta laƙi wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin وحسن أولئك رفيقا يقول نبي الله بمن زم الله صلى الله عليه وسلم ونعنا تاردا ولن الله ونئمة لقد فين أن باوانسا لصديقي لشهيدي دبائن الله ندري لنا القيامة وعافني في من عافيت يا الله كباني لا فيا سيكون ودن كباو لا فيا إنا نفين ككبو تردني لقدوكا ونبلائي سينما نوع وعافني في من عافيت ka bani lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya ma'ana ka tunkuɗe mini dukkan bala'i ka bani lafiya daga dukkan wasu cututtuka munana kowane iri sannan kuma ka bani lafiya kada wata masifa ko bala'i ta sauka mini shine ma'anan al-mu'afa ya haɗa lafiya ta jiki da kuma lafiya ta wato rashin masifa to lafiya ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala rashin lafiya da masifa kuma ibtila'i ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne zai jarrabe ka don ya gwada haƙurinka in ka haƙura ka ci jarrabawa idan baka haƙura ba kuma baka ci jarrabawa sai al'amarin mumini duk yanda ta faɗo alkhairi ne a gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li'adi illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu abin alkhairi ne ka godewa Allah zai maka alkhairi idan kuma sharri ne ko musiba kai hakuri shi ma sai zai maka alkhairi Allah ya baka ladan masu hakuri amma dan adam ne da zai roƙa wa kansa bala'i ba ina roƙa wa kansa zaman lafiya ne da kuma lafiya ne shine ma'anan wa afini fi man afani yasa sai na Abubakar yake la an uafa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbih abani lafiya na godewa Allah ta'ala ba wani matsala shi yafi min akan a jarrabe ni ne hakuri saboda an jarrabe ka ba lalle ka iya kaiwa labari ba wa afini fi man afai ya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallai ka jibinci al'amurana fi man tawallai ta cikin waɗanda ka jibinci al'amuran wato ya zamana duk al'amarina kai ne kake jibintan kai take jagorantan sa kai take kiyaye shi ka tsare shi kar ka bar ni da wayo na da dabara na idan Allah ta'ala ko ya jibinci al'amuran ka to ya zaka tafi asiti kenan baraka samu matsala ba saboda Allah ta'ala shi yake tafiyar da su a yanda ya dace amma aka barka da wayonka ko da baranka to zaka je kai kwaba kuma za ta baci maka sannan wa barik li fi ma a'taita ya Allah ka bani albarka kamini albarka cikin abun da ka bani wato duk abun da ka bani na ni'ima Allah ka sa min albarka a cikin sa daga ciki akwai rayuwa rayuwa ni'ima ce ta ubangiji ta'ala ya Allah ka bani ka sa mini albarka a rayuwata kaga albarkar rayuwa ko ta fita komai ai zaka rayuwa ta addini rayuwa ta da'a wa Allah ta'ala kuma rayuwa ta ni'ima ta walwalawa rayuwa ta yi albarka sannan haka nan ka bani albarka cikin abin da ka bani na dukiya dukiya ta zama mai albarka ba ta zama mara albarka ba wanda za a yi wa Allah da'a a cikinta za a tsare dokokin Ubangiji subhanahu wataala kuma ya zama ta hanyar halal aka samu kuma ta haɓaka ta hanyar halal sannan wa barik li fi ma a'taita min al-ilmi ya Allah ka sa mini albarka cikin abin da ka bani na ilimi ilimi na ya zama mai albarka ilimi mai albarka shine ilimi mai amfani wanda yake amfanan mai shi da kuma wanda yake sauraron sa wanda yake aiki da iliminsa kuma yake karantar da shi wannan shine ilimi mai albarka da sauran dukkan abubuwan da Ubangiji ta laki ba wa ɗan adam idan ka ce wa barik li fima dai ta kane ne Allah ya sa maka albarka a ciki iyalanka zuriyanka duk Allah ne ya baka Allah ya musu albarka wa qini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abun da ka hukunta daga sharrin abun da ka hukunta wato dan adam yana tafiya a cikin kaddaran Allah da hukuncin Allah Allah ta'ala in ya kaddara maka abu sai kai addu'a to Allah zai canja wannan abu in Allah ya karbi addu'anka sai kaga abun bai same ka ba sai Allah ya canja shi saboda hadisin da yake cewa la yaruddul qadara illa addu'a ba abun da ke mai da kaddara sai addu'a to amma in Allah ya hukunta abu kuma to abun ya riga ya faru ne abun ya riga ya faru ko Allah ya ga damar ya hukunta shi ko kai addu'an ba zai karbi addu'an ba abun zai faru da kai ko kuma za a dan sassauta maka shi ya same ka to anan da aka ce waqini sharra ma qadait ka kiyaye ni daga sharrin abun da ka hukunta ma'ana bala'in da ya sauka din ka tsaya ni daga sharrin sa sai zama alkhairin sa zaka samu ko shine ladan da zaka samu na musiba din da daukaka darajar ka da zai sharrin sa kuma Allah ya tsare ka daga sharrin wannan bala'in don kar ya je ya badda kai ka kauce tafarki madaidaici ko kuma Allah ya kiyaye ka daga sharrin bala'in da ya hukunta maka mana duk bala'in da Allah ya kaddara zai same ka ko musiba kar ka taba maka addininka kar ka taba maka hankalinka domin duk wata musiba da ka shiga in ba ta taba maka hankalinka da addininka ba to mai sauki ne amma in abu ya taba addininka to shine babban musiba ke ya sa magabata in bala'i ya samu sun sai ce na gode wa Allah da bai taba mini addini na ba a duk sauran abubuwan masu sauki ne akan addini ko kuma ya zama bai taba maka hankalinka ba don in baka da hankalin addini ma ba za ka yi ba rayuwar ma ba za ta maka kyau ba baka san ma me kake yi ba to duk abun da aka hukunta maka na bala'i da masifa idan bai taba maka addininka da hankalinka ba to Allah ya tsare ka daga sharrin wannan masifan da bala'i gashi ya sauka din Allah ya jarrabe ka amma ya tsare ka daga sharrin ka shine ma'anan waqini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka domin tabbas Ubangiji subhanahu wa ta'ala kana yin hukunci kai amma wala yuqba alayka kuma ba a hukunci a kanka kai kake hukunta komai da komai a nan rayuwa ta duniya duk abin da ya faru Allah ta'ala ne ya kaddara shi kun dan yusibana illa ma kataba Allah lana amma wala yuqba alayka kai ko Ubangiji ta'ala ba a yi maka hukunci a wajabta maka wani abu ko a tsora maka wani abu na masifa ko kuma a dinga bibiyan hukunce-hukuncen da kai la mu'aqqiba li hukmi Allah ta'ala ya hukunta wani abu ne zai ce kai wannan abu bai yi ba kaza ya kamata ka yi ba wanda ya ce wa Allah wannan abu amma duk yanda mutum ya kasance da shugabanci a nan duniya idan ya yi wani hukunci wani zai iya bin hukuncin daga baya ko ya zama na sama da shi ya bibi wannan hukuncin sai ce bai daidai ba ne a sake ko in shi ne na saman in ya kauce daga mulkin wani kuma zai masa bibiyan wannan hukuncin ƙarshen ta kila ma a kama shi a ce abin da ya ƙi ba daidai ba ne sannan innaka abuna innahu la yadhillu man walaita tabbas yanda lamari yake innahu wannan zamiru sha'ani ne ai inna sha'ana innahu tabbas sha'anin da lamari yanda yake la yadhillu man walaita ba man walaita wanda kake so la yadhillu baya kaskanta duk wanda kake son sa to ba zai daukaskanci ba ko a nan duniya ko a lahira bai zai walakanta ba idan Allah yana son mutum a lahira yana aljanna ai a nan duniya kuma zai kiyaye shi daga dukkan wani abu wanda zai walakanta don zai zama yana da makarimul akhlaq yana da tsoron Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya tsoron Allah Allah zai bashi mafita makarimul akhlaq taqimi masari'is su'i ya wanda bi usuna hana mutum yayi mummunan kai Allah ya walakanta shi a nan duniya shi yasa Khadija radiyallahu anha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinta yana bakirke ta yi hankalin sa a tashi malaika Jibril ya masa wahayi a abin nan a kogon Hira sai ji tsoron kada ba malaika bane ya zama aljani ne ya ji tsoron kar ya halaka da ya ga wa Khadija labarin sai ta ce a ai kai kana sadar da zumunci kai kana ainihin kyautata wa bako kana daukar nauyin jama'a idan bala'i ya samu mutum zaka taimake shi kana gaskiya a magananka kana da riƙon amana tace wallahi la yuqdika Allah wallahi Allah bai zai kaskantar da kai ba bai zai walakanta ka ba to kaga cewa wani dabi'u sun suke hana mutum ya shiga cikin walakanci da tsoron Allah to kuma sune suke sa Allah ya soka ni in Allah ya soka shikenan ka haye wala ya'izzu man adaita kuma dukkan wanda kake gaba da shi baka son sa shi kuma baya samun daukaka ko da ya tafi can sama kuma to zai fado kasa daga baya, ba zai taba samun daukaka ba. A lahira kan bai da komai makaskanci ne, in dai mutum yana adawa da Allah ta'ala, Allah baya son sa. A nan duniya kuma ko da an daga shi sama a ƙarshe zai zo ya wantsu da kuma ya zama ba shi din bane. Tabarakta albarkatunka sun yawaita shine ma'anar tabarakta. Ai abin nan tabaraka ma'anar sa na sha fada ta kasara khairuhu wa dama sultanuhu wa azama shanuhu. Alkhairun sa sun yawaita, albarkatun sa sun yawaita, sannan sarautan sa ta da wama sha'anin sa ya dauka. Tabarakta albarkatunka sun yawaita rabbana ya ubangijinmu, wata alaita kuma ka daukaka, ka daukaka daga barin duk wata siffa ta tawaya, babu wata siffa ta tawaya da kake sikwantuwa da ita. Wannan addu'a ta daga cikin addu'a wato ta al-qanut wanda manzo Allah ta sama ya koyawa al-Hasan bin Ali zikan sa hadisi ne ingantacce. Addu'a ta gaba, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la usi sana'an 'alayka anta kama afnayta 'ala nafsik. Wani sama addu'a al-qadun ne an wato ta daga sayyidina Ali bin Abi Talib, yace manzo Allah ta sama ya kasance yana fadan wannan addu'an fi akhir mithlihi, a ƙarshen mithlin sa. Ashabu sunan suka rawaito hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, kuma hadisi ne ingantacce. Fassarar addu'a ita ce, Allahumma inni a'udhu bi ridaka, ya Allah ina neman tsari, wato ina neman tsarin yardanka min sakatika, daga fushinka. Wato ya Allah ka yarda da ni, ka kare ni daga fushinka. Allah ina yarda da mutum idan mutum yana yin abin da Allah yake so, ina fushi da shi idan mutum yana yin abin da Allah baya so. To ya Allah ka lullube ni da yardanka, ka kare ni daga fushinka. Wa bi mu'afatika min uqubatika, ya Allah ina neman tsari afuwanka daga ukubarka, wato kai mini afuwa, ka bani lafiya, ka kubutar da ni, ko ko mutse kubutarwanka. Wa bi mu'afatika, daga kubutarwanka, min ukubatika, daga ukubanka, wato ka mini ta tsare ni daga wato ainihin azabarka da afuwanka da kubutarwanka. To azaba kuma ukuba kuma akwai ta duniya, akwai ta lahira. Din Allah ya baka lafiya daga wannan, ya tsare ka katsaro, a nan duniya ba za ka shiga cikin azabar Allah ba, a lahira ma ba za ka shiga cikin azabar Allah ba. Shine ma'anan wa bi mu'afatika min uqubatika. Sai ce wa a'udhu bika minka, wa a'udhu bika, ya Allah ina neman tsarin ka minka daga bala'inka, ina neman tsarin ka daga bala'inka. Wato wannan kamar yadda Allah ta yake cewa, wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, wato Allah yana abun nan, yana tsoritar da ku kansa, kar ku kuskura, Allah ya fushi da ku ko ya saukar muku da bala'i. Ku kiyaye Allah, ku kiyaye Allah, ku dinga masa abun da yake so, ku nisanci abun da zai fusatar da Ubangiji subhanahu wata'ala. To shi nan kake cewa wa a'udhu bika minka, ina neman tsarinka daga bala'inka da musifanka. To idan kana son abun nan ka kubuta daga azabar Allah, sai ka koma zuwa ga Allah din subhanahu wata'ala. Fafiru ila Allah, ku gudu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Inan la manja wa la manja minka illa ilayk, ba matsirata, ba mafaka daga azabarka sai an koma zuwa gare ka. To shi Allah zaka nemi ya tsare ka daga azabarsa da bala'insa. Sai ce la usi sana'an alayka, ni ba na iya kiyaye irin yabon da ya kamata a maka, anta kama afnaita ala nafsi, kai kamar yadda ka yabi kanka. Wato duk yadda zan yabe ka ya Allah, ba zan iya yabonka kamar yadda kake yabon kanka ba. To kaga wannan ka gama yabon Allah subhanahu wataala, ma'ana duk abin da kake faɗa yabon bai kai ba. Sai ka ce to ya Allah, ba zan iya yabonka kamar yadda kai kake yabon kanka ba. Addu'a ta gaba ita ce, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil kafirin mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alayka al khaira ولا نكفرك ونؤمن بك ونقضع ذاك ونقلع من يكفرك. وانا حديثين شي كشما ارويتو شي دغا واتو اينهم سيدنا علي. سيدنا علي ينا القنوت ايرين وانا القنوت كما ينا كرويتو دغا سيدنا عمر شي ما ينا ايرين وانا القنوت ني يا تبتا سيدنا عمر ينا يي تو ارويتو مرفوع ايتا منزون الله ينا يين وانا القنوت اما حديث مرسل ني ضعيف ني اما انا عمر دين يا انغانتا. Al’ayyalin wannan addu’a ce mai kyau wanda ake sa kunutin witri, kamar yadda Abdurrazzaq ya rawaito a cikin al-Musannaf. Fassaranta shi ne, Allahumma ya Allah, iyaka na abudu, kai kaɗai muke bautawa, kai kaɗai shine ma'anar iyyaka na'budu, kamar yadda yazo a Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bautawa. Da an ce na'buduka sai zama muna bauta maka, zai iya kuma a bauta wani daban, amma ka ce iyyaka na'budu, kai kaɗai muke bauta, ba mu bauta kowa sai ka, shine ma'anar la ilaha illallah. Walaka nusalli, kuma saboda kai muke sallah, wato muna yin sallah don neman yardanka, ba don a gani muna yi ba. Wa nasjudu, kuma saboda kai muke yin sujjada, sujjadar mu muna yi don neman yardanka, don neman ladanka. Wa ilayka nas'a, zuwa gare ka ne muke gudu, muke komawa, muke tafiya. As-sa'yu ma'anarsa tafiya. Wa ilayka nas'a, zuwa gare ka muke tafiya, ma'ana wannan kamar fadin Ubangiji ta'ala, fafiru ila Allah, ku gudu zuwa ga Allah. Wa anibu ila rabbikum, ku koma zuwa ga Ubangijinku. Shine ma'anar wa ilayka nas'a, zuwa gare ka muke tafiya, ma'ana muke komawa, muna barin sakon Allah muna koma zuwa ga da'arka, shine ma'anar ilayka nas'a. Wa nahfidu, kuma muke gaggawa, muna gaggawa zuwa ga komawa ga da'arka, muna barin sakon Allahnka. Narju rahmataka, muna kaunar azabanka. Wa nakhsha azab, muna kaunar rahmarka afwa. Narju rahmataka, muna kaunar rahmarka. Wa nakhsha azabaka, muna tsoron azabanka. Kaga duk wanda zai bauta wa Allah ta'ala, ai akan wannan abu guda biyu ne, ko kuma a ce guda uku, kana son Allah, kana kaunar rahmarsa, kuma kana son, kana tsoron azabarsa. Shine ma'anar narju rahmataka, muna kaunar rahmarka, ita ce aljannanka da sauran nimominka. Wa nakhsha azabaka, muna tsoron azabarka, ita ce wutar jahannama da sauran bala'i da musibu na Ubangiji wanda Allah ta'ala yake jaraban bayinsa da shi. To wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda zai bauta Allah ta'ala yana bauta masa a bisa tammani rahamarsa da kuma tsoron azabansa, ba kamar yadda yan bidiya suka ce za ka bauta Allah amma ba wai don kana tammanin aljannansa ko tsoron wutansa ba. Wannan ita ba aqida ta Ahlus Sunna, ya saba ma Al-Qur'ani, don Qur'ani cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Malaiku suna bauta Allah ta'ala saboda son da suke wa Allah da kaunar rahamarsa da tsoron azabarsa, bannan suna mu yan adam. Yace inna azabaka fil kafirin mulhaq, haqiqa azabanka mulhaqun, abun riskarwa ne bil kafirin, ga kafirai. Wato azabanka zaka riski kafirai, la mahalata, dole mutu akan kafirci sai ya shiga azabar wutar jahannama. Wannan inna azabaka bil kafirin mulhaq din nan ya zo da ruwayoyi daban-daban. Akwai inna azabaka jidda, haqiqa azabanka mai tsanani, bil kuffari mulhiq, wato bil kuffari ne kuma bil kafirin, da kafirai duk ma'anarsu ne, maimakon mulhaqun mulhiq, mai riskan kafirai ne mulhiq, maimakon mulhaq, duk ruwayan ta inganta. Sannan yace Allahumma ya Allah, inna nasta'inuka, tabbal mu muna neman taimakonka. Ya Allah, muna neman taimakonka. Wa nastaghfiruka, muna neman gafaranka. Wa nusni alayka alkhaira, muna yabon alkhairi a gare ka, muna yabon alkhairi a gare ka. Wa la nakfuruka, ba ma kafirce maka. Wa nu'minu bika, muna imani da kai. Wa nakhdha'u laka, muna kaskantar da kai a gare ka. Duk ibada kake yi kaskantar da kai ne, sujjadanka, sallanka, ruku'unka, komai. Shi yasa aka ambaci ibada da ibada, don asalin ibada ma'anarsa at-tadhallul, kaskantar da kai. To shine wa nakhdha'u laka, ya Allah, muna kaskantar da kai saboda kai. Wa nakhla'u, wa nakhan abunan, wa nakhla'u, muna barin man yakfuruka, wanda yake kafirce maka. Shi ma'anar wa nakhla'u man yakfuruka, amma ya zo ta riwaya wa nakhla'u, wa nakhla'u, wa natruku man yakfuruka, ko man yakfuruka a wata riwaya. Wa nakhla'u, muna tubewa, shine asalin kalmar al-khal'u, tubewa kamar tube riga. Saboda haka wa nakhla'u, muna tubewa, ma'ana muna tube kafirci kenan. Wa natruku, mu bar man yakfuruka, duk wanda ya kafirce maka ba ruwanmu da shi. Amma a wannan ruwayan wa nakhla'u, muna tubewa, ma'ana muna bari man yakfuruka, wanda ya kafirce maka, duk wanda ya kafirce maka ba ruwanmu da shi. Wannan addu'an ta inganta ana yin ta al-qanut. To wannan misali ya kawo, za a iya ƙara wasu addu'o'in banda banda waɗannan, da wanda suka zo ana yi al-qanut din, ko su addu'o'i na buƙatar mutane a cikin al-qanut na witiri, dukkanin witiri Allah ta abin da manzala ta sama ana yin addu'o'i da yawa, za ka iya shigar da kowace irin addu'a. Sai yace az-zikru aqiba as-salami min al-witr, to sai kuma zikirin da ake yi ƙarshen sallama daga witiri, in ka sallame daga witiri kuma me ya kamata ka faɗa, shi ma akwai abin da za ka faɗa. wato abin da yasa ya kawo mana addu'an zikiri na bayan witiri ko kuma abin nan addu'an witiri wato kunutin witiri da zikiri bayan witiri ai da muka dauko tun daga tashi daga bacci an yi ta faɗa abin da zaka yi har addu'an bacci har in ka farka cikin daren ga abin da zaka faɗa in zaka juya in ka tsorita ga abin da zaka faɗa in kai mafarki ga abin da zaka faɗa to ai yanzu ka tashi kiyamul layli ne to da ka gama kiyamul layli ka zaka yi witiri da dare to ga addu'an da zaka faɗa a wajen witiri da dare sannan kuma in zaka yi alkanu da dare sannan kuma ga zikirin da ake yi bayan sallamewa daga witiri shine subhanal malik al quddus ثلاث مرات والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكة والروح وأن حديث أبي بن كعب يروي توشي يتي مزالة تسمى ياكسا يوتر بثلاث إلى ويتري دا أبو بوا قداؤك إلى إيدا سبه اسم ربك الأعلى أركا أنفركو لكم أقول يا أيها الكافرون أركا أتبيو لقول هو الله أحد أركا أتوك دكا نسبا ينفاتحة to sai ce wa yaqnutu qabla ruku'i ina alqanu kafin yayi ruku'i to amma malamai sun ce wannan kalman kafin ruku'i nan bata inganta ba wa idza sallama sai ya sallame sai ya zama ya muddu biha sautahu fil akhira wato mazala in ya sallame daga suba abun nan daga ainihin sallata din yana yin waɗannan wato ainihin addu'o'in sannan ya muddu biha sautahu sai ya daga muryansa kuma da wayannan addu'o'i din sai ya dinga cewa سبحان ربي سبحان الملك القدوس شي نا قرشه دين kenan sannan daga nan kuma sai kara da rabbil malaikati wa ruh wato inda abin da hadisi yake nufi idan yake subhanal malik al qudus sau uku to in yazo ainihin na hudu na uku in yake subhanal malik al qudus sai ce rabbil malaikati wa ruh wato ana uku zai hada su sannan kuma ya fada da karfi subhanal malik al qudus subhanal malik al qudus فيتي سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح وانا حديث اسمع لا يسون شيء ضعيف وتقوم سن انغان تاش اما ايا سبحان الملك القدوس كفرات اكو بابو ساباني وجين انغان تاش اما وانا نقاري نتوى نأكو كفرات دا كرفي سننكو كما كتي وليكي كفرات دا كرفي نأكو شما انغان تا اما تقارا دا رب الملائكة والروح شنو انو اسمع لا يسون كتي bai inganta ba amma Shu'aib Arnaud ya inganta shi a ta hakiki dai wa zadul ma'ad na Ibn Qayyim abinda addu'an take nufi subhanal maliki sarki ya tabbatan ma mai mulki shine ubangiji ta'ala al-quddusi wanda yake tsarkakekke mai tsarkaka daga dukkan wata siffa ta tawaya zaka faɗi wannan salata marratin sau uku in ka sallame daga witri sai ce was-salisatu ta uku kuma ya jaharu biha zai bayyana ta ko ya muddu biha sautahu ya ja muryansa da tauko din yake subhanal malik al quddus wato din da ja muryansa da ana uku sannan ya kulu sai ce rabbil malaikati war ruh sai ja shi a haka to wannan haka yazo wasu sun inganta wannan hadisin wasu kuma na karin kenan na karshen wasu ko ba su inganta ba amma dai zahiri dai ya inganta duka saboda haka subhanal malik al quddus sau uku zaka faɗa a hankali to amma ana uku zaka bayyana kuma ka ja da karfi ka kara da rabbil malaikati wa ruh to sai du'aul hammi wal hazan addu'an bakin ciki wato da bacin rai addu'an bakin ciki da bacin rai wato du'aul hammi addu'an bacin rai wal huzni da kuma bakin ciki akwai bambanci tsakanin alhammu da alhuzunu ko alhammu shine bakin cikin da bai faru ba abu ne bai faru ba kana ta damuwa kaman zai faru alhuzunu kuma abun ya riga ya faru maka kana tare da bacin ran wannan abu shine ma'anan alhuzunu idan kana tunanin wani bala'i zai same ka to hammu suna wannan abun don bai faru ba to tsoron zai faru nan sai ka kasa samun kwanciyar hankali bacin rai da damuwa ya dinga damunka kana cewa abun alhammu in kuma ya riga ya faru damuwan da ka shiga din ana ce mata alhuzunu dukkanin su kuma ma'anar su bacin rai ne to ga addu'an bacin rai in ranka ya baci ko kuma kana tunanin wani abu zai faru da kai na bala'i ko wani abu ya faru da kai ka ji bacin rai to ga addu'ar da zaka yi Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وانا يتجع الدوام آت الرئيس داموا دفق انتكي وانا قاروته حديث لك عبد الله بن مسعود من ظن الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا حزن فقال اللهم حزوك عشان الدوام إتي إلا أبحب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا babu wanda wani bakin ciki ko bacin rai zai same shi sannan ya karanta wannan addu'a da muka karanta dazu fati Allah ta'ala ya tafiyar masa da bacin ransa da bakin cikin da yake fama da shi kuma Allah ya musanya masa maimakon bakin cikin sai a samu farajan yayewan bakin cikin a wata riwayan farahan sai a samu farin ciki maimakon bacin rai in kai wannan addu'a sai zama farin ciki ne zai ma abin nan zai biyo baya to sai aka cewa manzo Allah aka ce ya rasulullahi ala nata'allamuha don haka ne mu koyi wannan addu'a mana tunda in ka shiga damuwa ka karanta ta Allah zai yaye maka bacin ranka da damuwarka sai manzo Allah sai kuma yake bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha sai sai haka ne ya kamata dukkan wanda ya ji wannan addu'an ya koyeta addu'an bacin rai ne duk wani bacin rai da ya same ka ko tunanin wani abu zai faru da kai to sai ka dinga karanta wannan addu'a wannan hadisi ma Ahmad ya rawaito shi da Hakim da Ibn Hibban kuma hadisi ne ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi ga fassarar addu'an nan Allahumma inni 'abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu 'abdika kuma dan bawanka ne ni ibnu amatika ni dan baiwarka ce nafiyati biyadika fa kullu man kaina ina hannunka wato shine gashi na gaba haka laraba ka san gashin su dogaye to wannan gashi na gaba in kana son ka ja mutum zaka iya rike gashin sa na gaban kansa din nan sai ka dinga jansa sai ya dinga bin ka kana ja to idan mutum yace to kulluman kansa gashin gaban kansa kenan yana hannun Allah ma'ana Allah ne yake jansa yanda ya ga dama ya sake ya sallama wa ubangiji subhanahu wataala shine ma'anan nafiyati biyadika to kullumar kaina yana hannunka gashin gaban kaina yana hannunka sai inda ka jani ni haka zan tafi na mika wuya na sallama wannan ko wanda yake da wannan aqidan shine ji dadi a addini ko fa inna ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi عز وجل ورد علم ما اشتبه الى اليه الى عالمه عليه الى عالمه فذاك انت ميكا والله ويا شي كده ولا تثبت الاسلام الا على ظاهر التسليم والاستسلام ميكا ويا تو معنى انا ميكا رغا ما تا يزوا غريكا عبنجي تعالى سيتي ما بين في حكمك حكمك حكمتك ما بين في مي زرتواني اتاري دني معنى ان دي كاي حكمتي تو حكمتن نان زي زرتوني معنى بان انسى ان كوتي وحكمتك با abunda ka kaddara ka hukunta dai same ni ban in sai kauce masa ba sai dai in kai ka dauke mini shi nan ma sallamawa ne ga ubangiji subhanahu wataala duk abunda ya same ka Allah ne shine ma'anan mazin sai hukumu duk abunda wato ainihin ka kaddara min shi ka hukunta shi to yana zartuwa a gare ni wannan abunda ya shafi hukuncin Allah na kaddara to haka hukuncin Allah na shari'a ma duk abin da ka hukunta ka ce ne sallah ne azumi na bada zakka wannan hukunci na yadda ya zartu mini kuma zan yi shi sannan adlun fiya qada'uka wato hukuncin ka kuma na bala'i da zaka saukar min adlun fiya adalci ne a gare ni wato bana tuhuman ka dangane da wata musifa da zaka dora mini ko ni hukunci da zaka hukunta wanda raina bai ji daki ba to bana tuhuman cewa ka zalunce ni duk abin da ka hukunta mini na musifa adalci ne don Allah ba zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba zalunta bayinsa duk abin da kaga ya faru da kai to ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ka da shine da adalcin sa domin in ma dai zama kai ka jawo kanka din wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ko ka jawo kanku ce sa musiba ta same ku ko Allah ya jarrabe ka da wannan don ya dauka ka darajanka ko ya kankare zanubanka ko makamancin wannan to da ka duk abin da Allah ya hukunta maka wannan adalcin ubangiji ne subhanahu wataala Allah baya zalunci inna Allah la yaznu mithqala zarra Allah baya zalunci ko dai da kwayan zarra sai sai as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne samaita bihi nafsa wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka an sai littafin sa duk ta tabin da ya saukar daga sama gaba daya at-taura injila zabura alqur'ani da sauran sannan aw allamtahu adam min khalqi ko kuma wani suna da ka sanar da wani daga cikin halittanka baka sanar wa wani ba kamar ka sanar wa annabawanka da waliyanka da bayin Allah na gari to duk wani suna wanda Allah ya ambaci kansa da shi ko kuma ya saukar da shi a littafinsa ko ya sanar da wanda gasin halittarsa ina roƙon Allah da wannan sunan yace a lista asarta bihi fi ilmin ghaibi inda ko kuma kake banta da shi a lista asarta bihi ko kake banta da shi fi ilmin ghaibi a ilmin ghaibu inda ka aurinka wato sunan da ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a littafinka ko kuma ka sanar da wanda gasin halittarka baka sanarwa wani ba ko kuma kake banta da shi a cikin ilimin gaibu kina cikin sunayen Allah akwai waɗanda bai sanarwa kowa ba suna cikin ilimin gaibunsa akwai wanda ya sanar da wani bai sanar da wani ba shi yasa wannan hadisin dalili ne akan cewa wato sunayen Allah sun fi dari sunayen Allah sun fi dari ba 99 bane saboda haka sunayen Allah sun fi dari sun fi dubu ma don kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuna daukakan abinda aka ambata da wannan sunaye to Allah ta'ala ai wani mutum ma yaka zanya suna goma wani ashirin bare ubangiji ta'ala ai suna yi dubu ma sun masa kadan to sai dai wa'inda aka sani ne kila ba za ka wuce gari safa dari da wani abu ba amma ya kwan da wani ya sani wanda kai baka sani ba akwai kuma wanda suke cikin ilimin gaibu shi kadai ya sani bai sanar da kowa ba wannan shi ke nuna maka cewa ba 99 ba ne sai dai abinda hadisi yake nufi inna lillahi 99 asman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 dari ba daya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ana nufin in ka dau sunaye 99 a cikin sunayen Allah ta'ala ka haddace su ka fahimci ma'anar su kai aiki da abin da suke hukuntawa ko suke koyarwa to zaka shiga aljanna amma ba ana nufin iya sunayen kenan ba su kade bane to dai wannan sai ce anta ja'ala alqur'ana rabi'a qalbi wato ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da sunanka anta ja'ala alqur'ana ka sanya alqur'ani rabi'a qalbi hutun zuciyata walwalan zuciyata farin cikin zuciyata kun san ma'anar ar-rabi' ar-rabi' shine lokacin da amfanin gona yayi banya shine faslur rabi' wato lokacin da an yi shuka ya fito gashi nan kore shar in ka je gonan za ka baka sha'awa to wannan shi ake cewa ar-rabi' wato lokacin ainihin damuna kenan ka san manomi idan yayi shuka lokacin da yayi babu komai kafin yayi babu komai amma da zaran ya banya ta yi gona ta yi kore shar idan ya je kalla sai kaga yana dariya to kaga wannan shine farin ciki kenan to ya Allah ka sanya karatun alqur'ani shine farin cikin zuciyata shine hutun zuciyata ba inje in duba gona ta yi yabanya ta yi kore shar ba a'a in karanta qur'ani ya fi min inje in duba gona ta wanda ta yi kore shar mun fahimci wannan fasaran shine ma'anar rabi'a qalbi wato rahata qalbi hutun zuciyana da walwalan zuciyata to kuma qur'ani haka ne in dai zaka dinga karanta shi to yaki sai yayi maka duk wani bakin ciki da ke cikin zuciyarka idan kana karanta zaka ji bacin rai da damuwa yana fita maka yasa ne yace idza kunta fi hammin wa zammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi idan ka kasance fi hammin cikin damuwa na bakin ciki wani abu kana ga zai faru da kai sannan wa gammin da bacin rai mai tsanani wa karbatin da bacin rai bakin ciki wanda zai hana ka sakar ka ko ka bani yana ka kawala kwata-kwata ya takura maka to faqra kitaballahi ka karanta littafin Allah shi ne alqur'ani tanju min alhammi sai ka kubuta daga bacin rai kuma haka ne wannan an jarraba an gani idan bacin rai ya same ka hankalinka ya tashi wani abu ya dame ka ka je ka dauki alqur'ani ka kama karantawa ka gani kana karatu alqur'ani zai yayi maka wannan bakin ciki sai sa kaga shi mumini ai yana da hanyoyi da yawa na warware damuwoyinsa shine komawa zuwa ga Allah ta'ala yanzu idan ka shiga cikin wani halin kakani kai na damuwa da bacin rai baka bacci abu ya matsa maka ka je ka dauki alqur'ani ka dinga karantawa ka dinga zikirin safe da yamma wanda muka karantar a wannan littafi azkar wanda suka zo da safe a yi su in kai sallan asuba ka zauna bayan sallan asuba kai azkar na saba da masa abun nan na saba din nan na safiyan nan kai su gaba ɗayan su ka dauki alqur'ani kai ta karantawa har rana ta fito ta dan daga kai nafila raka'a biyu gobe kai haka ji duka haka sai ka rubuta wannan bacin ran komin girman sa sai ya fita daga zuciyanka don ka koma zuwa ga Allah ta'ala ballantana ka kara da qiyamul layli ka tashi ka je jir kana nafila kana zikirin Allah ta'ala kana istighfari kana la haula wala quwwata illa billah kana hasbunallahu wa ni'mal wakeel kana yin wannan addu'a na bakin ciki da bacin rai sai wannan abun ya yayi maka gaba daya ko da bukatan ka bata biya ba zaka ji kuma fatin ran ya tafi sai kaga abun ma a sai ba wani abu bane ne ya tsaga wa kaina hankali sai rayuwanka ta koma normal yanda ake son ta amma in kullun kai zaka dinga tina abun ne kana tadawa kana damuwa kaza kaza to sai hawan jini sai jininka ya hau a karshe kuma zai samu ka ciwon zuciya sai zama ka shiga cikin halin kakani kai a rayuwarka to ka dinga karanta irin waɗannan addu'o'i sannan yace wa nura sadri ya Allah ka sanya alqur'ani shine hasken kirjina haske wato imani na ya karu da shi in samu budewan kirji in samu walwalawa a cikin kirjina kar in zama mai kuncin kirji sannan wa jala'a huzni ya zama kuma karatun alqur'ani shine yayewan huzuni bakin cikina wato bakin cikin da ya riga ya faru wa zahaba hanni da tafiyan kuma bakin cikina wanda nake yi na wani abu da nake tunanin zai faru sai Allah ya dauke wannan abu wannan ita ce addu'a ta farko ta wato ainihin bakin ciki da bacin rai sannan addu'a na biyu yace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal wannan addu'an kuma an rawaito ta daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wato yaro gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abu Talha yace ka je ka nemo min wani yaro man daga cikin yaran ku zo yana mini hidima shikenan sai wato ainihin ya dauko Anas bin Malik duk da wasu ruwayoyin cewa mahaifiyarsa ne ta kawo shi har wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai manzon Allah ya nemi yaron da zai masa hidima shikenan da yazo yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yana ganin irin manzon Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai yace fa kuntu akhdumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إذا نظرنا وما زال الله هدما سنك يزين ينا يوم فتن ونن الدعاء ينا يوم بميتا حديث ينا بخاري أول سوشي إن غن شتن حديث فذاك ما زال كما ينا يوم يوم ونن الدعاء كما نا الدعاء سنا دا مهم منش إن دي كان ينتظو مطلولي ديوا كما ذاك ربودتو مطلولي ديوا ba za ka zama wato cikin bacin rai ba ba za ka zama mai kasala ba mai gajiyawa ba sannan ba za ka zama marowaci matsoraci ba bashi ba zai maka kanta ba da sauransu mutane ba za su ga bayanka ba ga fassaranta nan Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi ya Allah ina neman tsarin ka min al-hammi daga damuwa kana tunanin wani abu zai faru bai faru ba dinga bata maka rai wal hazani da kuma ainihin bakin ciki na abin da ya faru ya zama ko ya faru ba zan ji bakin ciki ba wala ajazi da kuma ainihin gajiya gajiyawa shine mutum yayi kokarin zai yi abu sai ya kasa shi yayi kokari zai sai ya kasa shi sai Allah ka tsare ni daga gajiyawa wato ka zama al-mu'minul qawiyyu kenan mu'mini mai karfi ko madalla sai ya ce al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil da'if wa fi kulli khairun mu'mini mai kuzari wanda baya gajiyawa to ya fi alkhairi aurin Allah kuma shi Allah ya fi so akan mumini ne kasala wanda baya iya yin abubuwa amma dukkanin su dai akwai alkhairi a tare da su dukkanin su tunda mumine ne to ka roki Allah ya kiyaye ka daga al'ajab ka fara yin abu ka kasa awwana alkhairi ai kowa zaka ga yana marmari zai yi shi to amma idan aka fara za ka ga yan kadan ne suke kai gaci za a fara sai ka ga yan kadan ne wanda za a dore da su kamar yadda muke cewa li kullin ila sha'il ula harakatun walakin al-aziz fi rijal thabat kowa idan fage ne na daukaka na wani alkhairi ai kowa zai motsa to amma abun da yake mai wahala shine tabbata ana yi yau da gobe a jure yau da gobe a jure ana yi to shi yake da me shi yake da wahala yanzu na karatun da mutun nawa muka fara mutun nawa aka fara da su yanzu babu su suna da shekara 10 ana yi yanzu wannan littafin mun yi rabin sa shekara 2 da wuce to da yawa kuma yanzu ba sa zuwa din rabin aka yi da su wannan rabin ba za a yi da su ba amma ko yanda tun da aka fara suna nan kowane littafi da zo ake kowane littafi a sauki a yi da su to wannan shine sabati rashin gajiyawa ke to haka duk abin da ka dauko ka ne wani aiki alkhairi za ka gina masallaci sai shi dai zai sa maka kuɗin ka za su kare in kai haka to kai ka zaman da fili ka za ka saya sai ka gajiya ba za ka wani aiki alkhairi ma haka nan dukkan wani abu wanda Allah ta'ala yake to da haka idan kana son abin da in ka fara aikin alkhairi ka gama shi to ka dinga addu'a Allah ya taimake ka ya kiyaye cire maka wannan gajiyawan gaba daya sannan sai yace wal kasali da kuma kasala kar ka zama ragogo karka zama rago, idan ka zama mai kasala ba abinda za ka yi a rayuwarka, dole ka zama mai shaja'a, wato mai kazar-kazar, mai ƙarfi, duk abinda za ka yi cikin nishaɗi, to wannan shi ne wanda za ka yi wani abu. Amma duk abinda za ka yi cikin kasala soko-soko, to wannan mutum ba zai kai labari ba. Kuma ko me kake yi ba, ko lahira kake nema ko duniya, ko lahira in dai kana da kasala ba za ka biya ba. Za ka iya kiyamun laili ne, za ka iya sallah a masallaci, za ka iya karatun Ƙur'ani, za ka iya zikiri, za ka iya zuwa inda ake karatu don ka fahimci addininka, in kana da kasala ba za ka iya ba. Za ka iya rika gawa makabarta, abubuwa da yawa sai su gagare ka, ba za ka iya yi ba, saboda kasala. To kasala ba ƙaramin aibi ba ne, yakan hana mutum ci gaban rayuwarsa da ci gaban addininsa gaba ɗaya. To ka roƙi Allah ta'ala ya tsare ka daga kasala. In ba ka son kasala kuma ka daina yawan cin abinci. Dan abincinka ka ci daidai gwargwado, amma in za ka dinga take cikinka, ka ci ka sake ci, ka ci ka sake ci, to kuma kun kulla da kasala da bacci, kun kulla kenan, ba abin da za ka yi. To sai ka dan sassauta ainihin cin abincinka, kuma ka dinga motsa jikinka, to za ka zama marar kasala. Sannan ya ce wal bukhli da ruwa, wal jumni da tsoro. Allah ka tsare ni wal bukhli daga ruwa. Ruwa mummunan ɗabi'a ce ko? Sai sa manzon Allah ya nemi tsari daga ita, yana yawaita wannan addu'a. Saboda ruwa yana ƙasƙantar da mutum. Ruwa abu ne wanda wato zai zubar maka da mutuncinka gaba ɗaya a cikin jama'a, kuma za ka faɗi warwas a wajen Ubangiji Subhanahu wataala. Don ya yi maka ni'ima baka gode masa a bisa ni'imar da ya maka ba. To shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Don ya ce ya yi shi ruwa, to wannan su ne masu rabbanta, su ne masu kai labari ranar alkiyama. Amma wanda yake marwaci ba zai kai labari, yana rowan zakka baya bayarwa, baya ciyar da iyalansa yadda ya kamata, baya sadaka fi sabilillah, baya abin nan taimakawa addinin Allah, ko kuma yana rowan iliminsa, Allah ya ba shi ilimi amma baya ba da shi, shi ma rowa ne, shi ma rowa ne. Idan mutum yana wannan ba zai kai labari ba, yana ɓoyewa, yana da kasalan bayarwa, to shi ma marwaci ne. To rowa dai gaba ɗaya nau'o'in rowa wato ba su da kyau addinin musulunci, mummunan ɗabi'a ne. Kuma tun kafin zuwa musulunci ba abinda za a kushe mutum da shi kamar a ce ya zama marowaci, ba abinda za a yabe ka kuma kamar a ce mutum ya zama mai kyauta. Sai sa manzo Allah ya fi kowa kyauta, kana a jawadan nan ya fi kowa kyauta. Kuma idan ya zo yana alheri, kowa da kowa yana ba mutanen kirki da mutanen banza, har a tambaye shi me yasa zaka ba wani ka san ba mutumin kirki ba, ya ce aradu an yubakhiluni fala yajiduni bakhila, sun zo sun roƙe ni ne saboda in na hana su su ce ni marwaci ne, ni ko ba za su same ni marwaci ba. To za ka sai in ba ka yi kyauta ko don kar a zage ka, ko don kar a zage ka. Wa inni ra'aytul bukhla yudri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil, na ga ruwa yana kaskantar da masu ruwa, sai na daraja kaina nake kyauta don kar a ce mini marwaci. Manzo Allah ya bayar don kar a zage shi, kai ma ka bayar don kar a zage ka. Ai kyauta ba sadaka ba ne ko? Sadaka ita ne dole sai don neman lada za ka yi, amma kyauta za ka ba mutum don ya soka, za ka ba mutum don ka mallake shi, za ka ba mutum don ya riga maka, kar ya dinga zaginka, kar ya dinga kuce ka, za ka ba mutum don tsoron sharrinsa. Kuma in ka kai daidai, kai ne wanda ka san me kake yi, inda kowa zai zama mai alheri da duk mutane sun zama masoyan juna. In kana sake mutane hannu, dole za su so ka, ko suna so ko ba sa so. Jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, an halitta zuciya akan son wanda take kyautatawa. Sannan wal jubni, ina neman tsarinka ya Ubangiji daga tsoro. To shi ko tsoro shi ma haka ne, addininka ba inda zai je in kai matsoraci ne. Haka nan kuma rayuwarka ta duniya ma ba za ka kai labari ba, matsoraci ba shi zama gwani ko shi wane ne, kuma ko shi ɗan wane ne. Saboda haka idan ka zama matsoraci ba za ka iya jihadi ba, in ka zama marowaci ba za ka iya al'amru bil ma'ruf ba wa nahyi munkar, umarni da kyakkyawa da hana mummuna ba za ka iya ba, ba za ka iya karantar da jama'a ba, ba za ka iya shiga mutane ka yi musu nasiha ba, ba za ka iya walwala cikin jama'a ka yi addininka yadda kake so, ba za ka dinga tsoron kaman wani zai tsangome ka, ko wani zai ce maka kai wannan ka dame mu da yawan ibada ko abun nan, ko kai ko ka so ka ce kai ne bawan Allah, mu ba bayin Allah ba, duk sai ka ce wannan tsoron a zuciyanka. Sannan addininka yake, sannan kai wa Allah ta'ala da'a, sannan ka tashi cikin dare ka bauta wa Allah ta'ala, sannan sai ka cire tsoro za ka iya neman abun duniya. Yanzu ko kasuwancin na yi mutum matsoraci ne ba zai yi shi ba, ba zai iya ba, yana tsoron kar ya sayar ya faɗi, yana ta wani wayo-wayonsa sai ya zo riba sai ta wuce shi, in ya so yana ga zai faɗi, in ya kasa kar wani ya zo ya ɗauke masa. Za ka ga mutane da yawa wayonsu yana cin su a kasuwanci, saboda kasuwa ma sai ka zama marar tsoro, nan ne za ka iya sayo kayan in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba kuma matsayi wato shadda ta zama shadda ko ka yi asara ko ka ci riba to da haka sai ka siyon kuma ka yi shahadan sai ka ga ka ci riba kuma in kuma ka gidin kana tsoro sai ka ga wani kuma yana yi kuma yana samun kuɗi ne haka nan mutum zai zo ba zai faɗa da kasuwancinsa ba yana tsoro nan ma ko kuma ba zai iya ɗaukan yaro ba yana tsoron yaron kar ya cuce shi shige nan zai zo ya dinga shan wahala gashi yana samun kuɗi amma kuma ba jin daɗi ba da hutu to kaga ya matsoraci ne ko ya ɗauki yaran amma bai yadda da su ba kullum zuciyarsa na ta farfasa yana ga za su cuce shi yayi wannan yana samun kuɗi amma ba da kwanciyar hankali yana tunanin yaransa na cutansa da kuɗin ana samu amma kuma ina a haka zai tafi ba zai taɓa jin daɗin rayuwarsa ba wannan ɓacin ran kawai ya hana shi jin daɗin rayuwar ko da ko yana cin farfesun kaji yana hawa manya-manyan motoci da yana shiga manya-manyan gidaje to dole sai ka kire tsoro kwata-kwata sannan za ka iya yin abun kanka sannan ya ce wa bala'i daini da kuma ya Allah ina neman tsarinka daga nauyin bashi shine bala'i daini bashi ya maka nauyi har ya rinjaye ka har ya zama ɓangaren ka yana karkata don abbalai asalinsa shine almailu nauyi ya maka yawa kana karkata kana tafiya a karkace ya Allah ka tsare ni daga nauyin wato ainihin bashi sharri ne ko bashi sharri ne domin bashi nadama ne da dare da rana kuma kunya kana kunyan ka haɗu da wanda yake bin ka bashi din musamman in lokacin biyan bashin yayi sannan da dare kana cikin nadama sannan kana cikin ɓaci rai da kunci idan ana bin ka bashi kuma ana neman ka biya kuma baka da halin da zaka biya mutum ya dinga matsa maka ka biya ni kuɗina ka biya ni sai kuma baka da yanda zaka biya to wannan babbar musiba ne to sai ka roƙi Allah ta'ala ya kiyaye ka daga nauyin wato ainihin bashi sannan wa ghalabatir rijal da kuma ainihin rinjayen mazaje wato mutum ne yake son ya gwabza da kai kana harkokinka baka damu da shi ba shi kuma ya damu da kai yana son sai ya ga bayanka to ka roƙi Allah ta'ala ya tsare ka daga rinjaye ka a ce wani ya buga da kai ya ka da kai a kai dai ya zama kai ne mai kayin ko duk wanda ya buga da kai ya barka a haka ko kai ka ka da shi to ka nemi tsari daga ainihin wannan wasu wane sun fassara shi ghalabatu rijal shine ghalabatu da'inin wato rinjayen wanda suke bi na bashi su rinjaye ne su ma'ana su dinga neman sai na biya su bashin har in shiga kunci da tashin hankali sai ga mutum yana sai da gidajensa yana sai da kadarorinsa da me kuɗi ne ya zama talaka bai da komai to kaga masu bin sa bashi sun rinjaye shi kenan shine ghalabatu rijal ko kuma ya zama ma'anansa wani ne yake ainihin takara da kai ko a neman mata ko a neman wani abu na abun nan ko wata harka ta kasuwa ko wani abu daban sai ya zo ya rinjaye kai ka da kai akan wannan abun ka nemi tsarin Allah ta'ala daga rinjayen mutane sai du'a'ul karbi wato addu'an ɓacin rai mai tsanani shine alkarb wato ɓacin rai da zai hana ka sakat wato baka walwalawa kwata-kwata kana cikin damuwa shine suka ce shine alghammu alladhi ya'khudhu an-nafs wato ɓacin rai mai tsanani wanda yake ainihin mai kama rai in mun lura kenan akwai kalmomi guda hudu akwai alhammu bakin cikin da abin da bai faru ba kana tunanin zai faru akwai alhuznu ko alhazanu bakin cikin abin da ya faru ya riga ya faru amma kuma abin nan kana jin ɓacin rai amma bai tsanani sosai ba sannan akwai alghammu wato ɓacin rai mai tsanani sannan akwai alkarbu ɓacin rai da yake hana mutum sakat ya takura ka babu yanda ka iya ba in ba wani motsin da za ka yi kana cikin matsala ba ka tunanin komai sai wannan ɓacin ran to ga addu'an da za ka yi Allah ya yi maka irin wannan ɓacin ran shi ne la ilaha illallahu al'azimu al-halimu la ilaha illallahu rabbul arshi al'azimu la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim wannan kuma a rawaito shi daga hadisin abdullahi ibn abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu inda al-karbi ya kasance yana faɗa yayin da baƙin ciki ya dame shi la ilaha illallahu al-azim har zuwa ƙarshen wannan addu'an kuma bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi saboda kuma zalla in baƙin ciki ya masa tsanani yana karanta wannan addu'a ga yanda addu'an take la ilaha babu abun bauta da gaskiya illallahu sai Allah al-azim mai girma al-halim mai haƙuri shine ubangiji ta'ala la ilaha illallahu ba abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshi ubangijin al-arshi al-azim shi Allah mai girma ne in mun ce al-azim to sifa ne na Allah din kenan shine al-azim mai girma amma yazo ta riwayan al-azimi sai zama sifan al-arshin kenan rabbul arshi ubangijin al-arshi al-azim mai girma shi al-arshi to da siffan za ta iya daukan duka biyu ko Allah mai girma ne kuma al'arshi shi ma mai girma ne sannan yace la ilaha illa Allah babu wani bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati mahaliccin sammai wa rabbul ardi mahaliccin ƙasai wa rabbul arshi mahaliccin al'arshi alkarimi mai daraja alkarimi mai daraja tunda ta ce al'azimi mai girma ko alkarimi mai daraja to wannan addu'an ka dinga yinta za ta yaye maka ainihin wato bakin ciki kamar yadda manzala ta tsawa yake sannan addu'a ta biyu Allahumma ramataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa asli li sha'ni kulluhu la ilaha illa anta manzala ta sama wannan wannan hadisin an ruwaito shi daga ainihin an ruwaito shi a cikin sunan na abi daud kuma hadisi ne hasan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'awatul makrubi اللهم رامتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصل لي شاني كله لا إله إلا أنت واتو أدو أن وند بكينتك يتاميش فاك الرئيد تاشن هنكني توقع أدو أن جزئي حديثي نين قلت اللهم يا الله رحمتك أرجو رحمتك نكي كونا فلا تكلني إلى نفسي كرك دوغ ردني إذوا غرينا واتو كبرني دكينا كين طرفة عين قودا دكي التواهيدو wato ya Allah ka jibinci al'amarina kar ka barni da kaina in dogara da kaina koda da kittawan ido ne wa aslili sha'ani kullahu ka jara mini sha'ani na gaba dayansa la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai to wannan addu'an idan kana yinta ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye maka damuwa da bacin rai wanda kake cikin sa to ba mu gama da addu'an alkarmu ba amma lokaci yayi to da haka zamu tsaya a nan in sha Allah idan sati na gaba ya zo kuma za mu karisa ainihin wato wayannan addu'o'i guda biyu da suka rage mana in sha Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko cewa yake mallan zan iya yin addu'ar shiga kasuwa yayin da zan shiga banki
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله البنكي با كاسوا باني دد انا كاسوانتي اما برا سي متا كاسوا ان هكا ني دوشا بنا انغور كو ان زاكا شيغا كا تاي وني ابو اشابو نا بروفيشن كو نا بريدي كو ني ابو كاغا سي تا وانا ادو ان كين تو بنكي كما وني شابو ني كو ني كاسوا اما با سونان سكا نا جون كوما دعاء السوق يا كاتي kasuwa kuma wasu majmu'a ce kare ne daban-daban na sai da kayayyaki daban-daban su suke haɗuwa su zama kasuwa
wannan ta ce ta zo na kuda ne sai mai gidanta ya alola ya ba ta ruwan ya ce ta sha in ta sha za ta haihu lafiya rashin hakan ya halasta
ba ya halasta ya zai ya ba ta dottin ƙafafuwansa ta sha ai za ta cutu ai saboda haka mai abin nan wannan ba daidai ba ne kuma shi in yayi ne don albarka wani albarka yake da ita ta tabbas da zai ba ta yi sai ta sha wannan ya cutar da ita ne kawai mai naƙudan da ba a son wani dotti ya hana ɗa fitowa ka zo ka tura mata wani dotti dottin ƙafafuwanka wannan kuskure ne saboda haka addu'a ya kamata ya tsaya ta da shi Allah ya sauke ta lafiya ko ya kai ta asibiti
wannan kuma ya ce wai a matsayin mai yin alola a tsaye
ba ko mai don ka wala sai a tsaye ko kai a zaune duk ba matsala bane ba wani na cewa alwala sai a zaune za a yi amma dai wasu malamin fiqhu a cikin wani baiti sun kawo cewa mutum yayi a zaune amma ba wai a cikin wato ibn littattafan fiqhu an kawo cewa ana son kai a zaune ma da kai a tsaye da kai a zaune duk dai ne alwala
na'am nan kuma yana cewa yana neman addu'a tare da kuma shawarwari bisa ciwon jinnu da ke damusa domin Allah ya yi masa
Allah ya yi masa wannan ciwon Allah ba shi lafiya shawara shi ne ka nemi magani na halal kar ka yadda da zuwa wajen bokaye don duk wanda aljani suka taba shi ko suka taba masa dan uwa galibi in ba mai da hankali ba shedan sai ya sa shi a bata sai ta neman magani na halal sai ga jinkirin waraka a ƙarshe zai kama jin bokaye ko masu tsafi sai dai asaran addininsa kuma ya asaran lafiya ko lafiyan wani nasa ko ma ya samu lafiyan dai ko wani nasa ya samu lafiyan kuma ya yi asaran addininsa to da haka shawara shi ne ka ji tsoron Allah Allah shi ne mai warkarwa ba wani daban ba mai magani ba don za ka nemi magani ka nemi magani na halal wanda bai saba wa ainihin shari'a ba ka nisanci zuwa wurin bokaye ko masu tsafi
wani yana cewa wai ƙarin bayani yake so akan cewar mutumin da ya yi jinya kan ya rasu ana kankare masa zunubansa ta dalilin jinyar sannan kuma wani aiki ne zai yi wanda zai samar wa mahaifinsa lada wanda mahaifin ya riga da su
aiki ne ayyukan lada duk wanda kai zai ji wa mahaifinka ko wuri ko abin nan karatu alƙur'ani kai ko sadaka kai ko zikirin Allah ko sallah ko aikin haji ko umra duk wanda kai insha Allah ladan zai ji mahaifinka amma babban abin da yafi bukata shine addu'a da neman gafara addu'a da neman gafara su ne a gaba amma sauran kuma yana da kyau kuma insha Allah ladan
wannan yake cewa malam me ingancin wannan maganar ake cewa man la yashkuru nas la yashkuru ma
hadisi ne ingantacce man la yashkuru nas la yashkuru Allah duk wanda ba gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba duk wanda mutane suka maka baraka gode musu ba to kaga ba ka gode Allah ba kaga kai da kake godiya wa Allah ta'ala idan yayi maka to haka wani ma in yayi maka sai ka gode masa menene godiyan shi ne manzo Allah ta sama ya fada man san alaikum fa kafiyuhu فإن تجدوا ما تكافئونه به فدعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه وإن يمكى أيكين الخير فكباش ممين إرم والنأب وتكيما كمتوني أيكين الهيري كيما كساكا متتوني بأنغريدي إن كلام بابك ثامو با بات إن ذاك ساكا متتوني كمسا الدعاء هرك تبت الفيوة كساكا متا وفي رواية إذن كتي جزاه الله خيرا الله يساكا متتوني على الخير كتي جزاك الله خيرا الله يساكا متتوني على الخير ka kai mashi kawajen wato ainihin yabo ko kuma yi masa sakayya to da haka gode wa mutane shine idan mutum ya maka abu kai ma ka duba wani abun alkhairi za ka yi masa sai ka masa in babu kuma kai masa addu'a wannan duk wanda ba yi wa mutane to ba zai gode wa ma Allah subhanahu wataala ba na'am
to daga karshe sai masu rubuto takardu suna neman addu'o'i wajen malam da sauran yan uwa da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana bukatunmu
to Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi gaba ɗaya mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin